Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel a sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 26 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin ƙasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan 40 a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin Tafkin Chadi. Shugaban Ukraine ya faɗi jiya Laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. Haka kuma za a ji cewa Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da Koriya ta yi gwajin makamai masu linzami.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu ‘yan asalin arewacin Najeriya a arewacin Najeriya mazauna yankin kudu maso gabashin kasar sun bayyana damuwarsu da sabon salon zubar da jini da ake zargin ‘yan kungiyar IPOB.
Kune yanzu halin zama ɗaɗɗar da mutum 22 ga watan Mai an halbe mutum hudu a Agunu kusa da Oka, 23 an halbe mutum hudu a Kogiyar Ɗan Wanija. Da muke nan ana ta kashe mu, ba mu ga shugaban ƙasa ba, ba mu ga sarkin musulmi ba, mu ma ‘yan ƙasa ne, yana da kyau a dinga kula mu.
Kungiyoyi da al'ummomi daban-daban na ci gaba da Allah wadai da kisan da 'yan bindiga suka yi wa marigayiyar harira mai dauke da juna biyu da 'ya'yanta hudu a jihar Anambra.
To fa kamata mu gane da cewa in an kashe mutum, mutum aka kashe, in an kashe ɗan Najeriya aka kashe. A ce mace uwa a yi mata irin wannan kisa, wani ya yi tunani da cewa ko sai ta zama kabilan mu ko addinin mu, kawo mai magana to wannan mutum ya jahilta.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin kasar Nijar ta faɗi jiya Laraba cewa sojojin kasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan 40 a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin Tafkin Chadi. Wasu mayakan Boko Haram 100 ne suka isa cikin kwale-kwalen katako guda hudu da kuma wani jirgin ruwa mai gudu dauke da makamai, inda suka yi yunkurin kai wa sojojin hari a tsibirin Tafkin da ke makwabtaka da Nijar da Najeriya da kamar da kuma Chadi, in ji ma'aikatar tsaron kasar. Sojojin sun tilasta maharan tserewa, inda suka ɗauki garwakin mayakansu da dama, in ji ma'aikatar. Wani farmaki da aka kai a yankin ya kai ga kashe wasu mayaka 40 tare da kwato makamai da dama tare da alburusai da bambamai. Ma'aikatar ta ce a ɓangaren sojojin ƙasar, sojoji 7 ne suka samu raunuka sakamakon tarwatsa motar da suke ciki da bam ya yi. Yankin Tafkin Chadi da ƙananan tsibiran da ba su da adadi sun zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da mayakan Boko Haram na Najeriya ke fama da mayakan ƙungiyar Nation to wato Islamic State West African Province ISWAP. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi jiya Laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya, Zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diflomasiyya daga rikicin idan Putin ya fahimci gaskiya. Zelensky ya ƙara da cewa matakin farko na tattaunawa da Rasha shine sojojin Rasha su koma kan iyakarsu da suke kafin ta fara ƙaddamar da farmaki a ƙarshen watan Fabrairu. Kawo yanzu dai babu wata alamar motsi ta hanyar tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin a 'yan makonnin da suka gabata, inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da ƙin shiga tattaunawa. A Rasha, shugaba Vladimir Putin ya ba da umarnin da zai hanzarta tsarin zama ɗan ƙasa a Rasha ga mutanen da ke zaune a Kherson da Zaporizhia. An riga an yi wani shiri don hanzarta aiwatar da wannan umarni ga mutanen da ke zaune a Donbas. A wani yunkurin tabbatar da cewa tallafin da hukumar abinci ta duniya ke bayarwa, daraktan ƙungiyar Reshen Afirka ta zirci ƙaramar hukumar Nyambaka a jihar Adamawa ta ƙasar Kamaru. Ga wakilin Muhammad Rabi'u da ƙarin bayani.
wannan sabuwar aban mai baima yara abinci domin su zauna a cikin aji su kuma yi karatu ta kasance alƙiblan da hukumar abinci na duniya ta sa a gaba domin taimaka ma iyayen yara da talauci ke hana su tura yaran makaranta Timothy Isa AD Master
A daidai wannan lokacin a dacen yara ba su haduwa ga su da yau sun hadu kacokan kaman da ranar da ake komawa makarantan.
Haka zalika hukumar na tallafa ma manoma da makiyaya domin bunƙasa sana'o'insu wan Jakariya daraktan hukumar abinci na duniya a nan ƙasar ta ƙara da cewa
Travailler au niveau de l'école pour améliorer
Baima yara abinci cikin makaranta shine burin da muka sa a gaba shine kuma makasudin zuwa na yau nan garin domin in gane mai ido
local agriculture et l'éducation
Director ta kai ma mai girman gwamnatin jihar Adamawa ziyarar aiki sun yi kuma tattaunawan sirri Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru
To madalla an jima kadan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya halin da yadda ake ciki bayan tashe-tashen hankula a sabon salon kashe-kashe da suka afku a yankin kudu maso gabashin Najeriya jama'a da dama kama daga yan kabilar ta Ibo da yan asalin arewacin kasar da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin na ci gaba da nuna fargabar su dangane da abin da ka iya biyowa baya game da hare-haren yan kungiyar ta IPOB wakilin sashen Hausa na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana da rahoto kan hakan
al'ummomin kudu maso gabashin Najeriya da yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin na kabilar ta Ibo na ci gaba da nuna damuwa matuka kan tashe-tashen hankula tare da sabon nau'i na kashe-kashe wanda bayan an kashe mutum sai a fille masa kai kuma lamarin da ake zargin kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra wani basarakin gargajiya a yankin Olu da ya sha fama da tashe-tashen hankula a jihar ta Imo wato mai martaba Eze of Alolo yace
I just to make sure that everybody comes to the round table and sort it out because everybody is living in every different direction
Yana cewa ne kashe-kashe ya isa haka nan ina ganin idan ana so a samu zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin Najeriya to kamata yayi a koma teburin sulhu domin sasantawa da gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar IPOB domin a kawo ƙarshen zubda jini kawo yanzu dai yan asalin arewacin Najeriya sun fusata matuka kan sabon salo na kashe-kashen yan bindigar IPOB kuma sun bayyana cewa suna cikin fargaba Alhaji Musa Saidu shine shugaban kungiyar yan arewacin Najeriya a kudancin kasar
mu ne yanzu halin zama dakkar da muke 22 ga watan mai an halbe mutum hudu a Agulu kusa da Oka 23 an halbe mutum hudu a Sorge ta Onitsha da muke nan ana ta kashe mu ba ga shugaban kasa ba ba mu ga sharfin musulmi ba mu ma yan kasa ne yana da kyau a dinga kula mu
can ma a jihar Imo musamman a yankin Olu rayuka da dama sun salwanta Alhaji Ibrahim Abdulkadir Dangali shine shugaban kungiyar yan Niger mazauna jihar ta Imo
to wannan sabon salo da wannan mutane suka dauko sun suka kashe mutum ma sai su cire kanshi su aje su tafi da gangar jikin ba mu san inda suke kai ba ko wani yaro da dan Niger ne da aka kashe shi ma duka a jihar Anambra yau aka ce gobe aka ce in kai misali da abin da ya faru da Anambra yanzu wannan matar da an kashe da ƴaƴanta guda hudu mi yaro karmi yayi
dukkanin waɗannan hare-hare dai ana zargin kungiyar nan ta IPOB da haka ne na tuntubi wani kusa a cikin kungiyar Mustachina Zone Nwachukwu
I don't think I will continue to speak on this because I strongly believe because I've told you before.
Yana cewa ne ina ganin ba zan ci gaba da amsa maka irin wannan tambaya ba a nan gaba sakamakon cewa na sha fada amma bari na ƙara fada kungiyar nan ta IPOB ba kungiyar ƴan ta'adda bace idan baka manta ba kungiyar ta IPOB a baya ta fitar da wata sanarwa inda ta ce Hausawa ƴan arewa da ke zazzaune a yankin kudu maso gabashin Najeriya ba su ne matsalar ta ba kuma abinda gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa a kanmu duk mai da hannun agogo baya ne inda muna kashe ibu da Hausawa da ba mu kawo inda muke ba a matsayin kungiyar ta IPOB.
They are looking for a way to use this killing to attack us, terrorist group.
DSP Akenga Daniel, shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Anambra.
There is an operation going on today.
Yana cewa ne kawo yanzu muna gudanar da wani sintiri na musamman na haɗin gwiwa tsakanin sojan Najeriya da ƴan sanda da civil defense domin tabbatar da tsaro. Haka kuma gwamnatin jihar ya ba mu umurni mu yi duk mai yiwa na ganin cewa mun kamo waɗanda suka yi waɗannan kashe-kashe. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da gwamnatin Kim Jong-un ta harba makamai masu linzami, ciki har da makami mai linzami mafi girma da ke iya kaiwa tsakanin nahiyoyi. Kaddamar da shirin ya zo ne ‘yan sa’o’i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bar Asiya. Kim Taho, mataimakin daraktan ofishin tsaro na farko na birnin Seoul, ya ce Koriya ta Arewa tana kuma gudanar da gwajin aiki na na'urar nukiliya. Gargaɗin nasa ya ƙara dagula hasashen da jami'an Amurka da na Koriya ta Kudu ke yi, waɗanda suka shafi makonni suna faɗin cewa gwamnatin Kim na gab da gudanar da gwajin makamin nukiliya karo na bakwai. An harba makamai masu linzami guda uku da suka haɗa da ICBM, ɗaya daga yankin Sunan da ke Pyongyang, inji Seoul. Daya daga cikin gwaje-gwajen makamai kusan 20 da Koriya ta Arewa ta yi a wannan shekarar, lamarin da ya sa haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu suka yi a tsayin harbin makamai masu linzami a matsayin martani. Wani babban jami'in Amurka ya ce Washington na shirin yin kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kaɗa ƙuri'a kan tsaurara takunkumin kan Pyongyang bayan gwaje-gwajen. Daga ƙarshe, ƙasar China tana son ƙananan ƙasashe goma na yankin tekun Pacific su amince da wata babbar yarjejeniya da ta shafi komai daga tsaro zuwa kamun kifi, a wani abin da shugaban ya yi gargaɗin cewa yunkurin sauya komai ne da Beijing ke yi na ƙwace ikon yankin. Wani daftarin yarjejeniya da kamfanin dalilancin labarai na Associated Press ya samu ya nuna cewa ƙasar China na son horar da jami'an 'yan sandan tekun Pacific da haɗa kai kan tsaro na gargajiya da na zamani da faɗaɗa haɗin gwiwar kiyaye doka da oda. Har ila yau, ƙasar China tana son samar da wani shiri na kamun kifi na haɗin gwiwa a cikin tekun, wanda zai haɗa da kamun kifi mai fa’ida a tekun Pacific da ƙara haɗin gwiwa kan tafiyar da harkokin yanar gizo na yankin da kafa cibiyoyin koyar da al’adu da azuzuwan ɗaukar darasi. Ƙasar China ta kuma yi tsokaci kan yiwuwar samar da shirin da zai bada damar 'yancin cinikayya tare da kasashen yankin tekun Pacific.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma za mu sake komawa taskar rahotanninmu. Kungiyoyi da al'ummomi daban-daban na ci gaba da Allah wadai da kisan da 'yan bindiga suka yi wa marigayiya Harira mai dauke da juna biyu da 'ya'yanta huda a jihar Anambra. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aika mana daga Kaduna.
San Harira Jibrin 'yar shekaru 32 da 'ya'yanta Fatima, Khadija, Aziza da Zaituna dai ya jawo hankalin kungiyoyi daban-daban ciki har da kungiyar Kristoci ta Nigeria Canarishan jihar Kaduna, wadda ta ce kisan ya ƙara tabbatar wa da duniya ne cewa tsaro ya taɓarɓare a Nigeria baki ɗaya. shugaban kungiyar rabaran Joseph John Hayab ya ce dole ne ƴan Najeriya su jingine bambancin addini da kabilanci domin magance matsalar tsaro a kasar baki daya.
Abin da kungiyar Kristoci na Najeriya ta ka zuna ta lura shine ba kawai yadda sha'anin tsaro ya lalace ba, amma yadda idan har an yi mummunan abu kamar haka sai kowanne ya koma yayi shiru, domin an riga an raba mu bisa ga bangarancin addini, bangarancin kabila da bangarancin kudu ko arewa ko yamma na Najeriya. To fa kamata mu gane da cewa in an kashe mutum mutum aka kashe, in an kashe dan Najeriya aka kashe, a ce mace uwa a yi mata irin wannan kisa, wani yayi tunani da cewa ko sai ta zama kabilan mu ko addinin mu kawai mai magana ta wannan mutum ya jahilta, mu duk wani abin da ya samu mutum ko wani kabila ne shi ko wani addini ne shi a kungiyar mu muna ganin abun bakin ciki ne, domin kamar yadda ya faru da Fatima yau ya san wa zai faru da shi gobe. Shi yasa kungiyar Kristoci na Najeriya rashin jiya kuma tana kira da babban murya ga gwamnatin tarayya ta kama waɗannan mutane da sun yi wannan abun, a gubanar da su a gaba, a sharanta su, in an same su da tabbaci da cewa sun aikata shi su dandana kudin su. Domin miyago in an ci gaba da shiru haka za su ji kamar dukan mu muna goyon baya abin da suke yi ne.
Ita kuwa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG cewa ta yi nuna halin ko in kula na mahukunta ne ke kawo matsalar tsaro a wannan ƙasa. Kamar da yadda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar Alhaji Nastura Ashe Sharibe nuna wa muryar Amurka.
Ikara wannan al'amari na faɗa muku tun 2017 yake faruwa. Abin da yasa suke ci gaba da yin wannan abu saboda suna da taurin gindin shugabannin su da manyan su, mu kuma namu na arewa ba abin da ya dame su da rayuwa, mutunci ko dukiyar mutumin arewacin Najeriya, shi yasa kullun suke yin abin da suke ga dama. To ita kuma gwamnati kullun abin da ake nuna mata shine ya kamata ta tsaye wani abu a kai. Idan ba a yi ba za a kai matsayin da mutane za su dinga daukar doka a hannunsu, kuma mutane za su zama ba sa jira su jira hukunci ko su jira abin da gwamnati za ta yi. So wannan al'amari ikara in kaga an samu daidaituwarsa, wato sai mutanen arewa shugabannin siyasa na arewa sun nuna cewa mutanen su suna da kima da daraja. Duk magana da mu muke kallo ake a kawai mu kungiya ne na masu rajin kare haƙƙin mutanen arewa ko wani abu. Wannan shine matsalar da muke fama da ita a Najeriya.
Da yake dai a jihar Anambra akai wannan kisan gilla na rundunar ƴan sandan jihar Anambra ta dauki matakin ganin wannan rikici bai fantsama ba, yayin da masu ruwa da keke ci gaba da kiran mahukunta na daukar matakin ganin an dakile irin wannan tashashin hankula tun kafin abin ya gagari kundila. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka san ta bai ba ku da maha tambaya nike da ku da maha tambaya nike da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazari kan matsalar cin zarafin iyali da ke ƙara ci kamar wutar daji a Najeriya duk da gangamin da ake yi da kuma tada tsinin jama'a da nufin shawo kan matsalar. A yau ma muna tare da ministan harkokin mata ta Najeriya Pauline Tallen da kuma Mustapha Suleiman shugaban wata kungiyar matasa da ake kira Youth Assembly of Nigeria waɗanda suka bakunci shirin sakamakon mutuwar wata fitacciyar mawaƙiya Osinachi Nwachukwu a birnin tarayya Abuja da ake zargin mai gidanta da sanadin mutuwarta. Minista Pauline Tallen tana bayani kan mafita tsakanin ma'aurata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Duk namijin da idan kana son matanka ai ko ta kuskure zaka da akwai hanyar da zaka bayyana ita lokacin da suna cikin kawance kafin aure. Ai da ba haka ba, amma daga an aure su sai su zama wani abin da za a takure a ci mutuncin su a jefar da su. Wannan ba hali bane, domin duk wanda shi zarafin mace matansa, matan ba za ta samu kwanciyar hankalin da za ta yi za ta ibi yaya masu lafiya ba, za ta ba da yaran nan tarbiyya mai kyau ba. Lafiyan kunshin hankalin mace shine kunshin hankalin gida, shine kunshin hankalin ƴaƴanka, shine kunshin hankalinka. Don in ka ba da kauna za ka samu kauna, duk abin da ka mika shi zai same ka. Rayuwa kamar madubi ne, abin da ka mika shi za ka samu. Saboda haka ina magana da babban murya, maza su sa kauna da tsoron Allah a zuciya, haka ma mace ya mace.
Yanzu kin ji ai musu baya,
ba wai na goyon bayan mata bane, ba wai kuma ina son ce a laifi maza bane, a a yawanci kowa na da laifinsa. Amma idan akwai tsoron Allah da kauna, sai ai zaman adalci da zumunci mai kyau.
Amma ai kin ji Mustapha ya ce
yace
wasu matan bakin su,
to wasu maza mugwaye masu cin mutuncin mata wanda har ya kashe ta ba. Ai akwai lalatattu a kowane gefe, da za ka dauki daya ko biyu mace mai baki ka ce wasu matan sai a dauki. A'a, mata da maza kowa na da laifinsa. Amma ni ina maganar neman gyara ne, neman cin gaban ƙasa, neman cin gaban iyali, neman cin moriyar rayuwa. Saboda haka a cikin a ce dubu ko a cikin ɗari ɗaya a samu mata biyu uku masu bakin, shi ne mai in ka san halin mutum ka san zama da shi, in kuma ba zaman ba zai yiwu ba sallame ta sake ta. Amma ba wai ka ci mutunci daga take ta har na mutuwa ba. Ba mutum da yake da yanci ya ci zarafin mutum har daukan rai, domin ba mai bada rai sai Allah. Baka isa baka bada rai wa kiyaci ba balantana mutum. Saboda haka in zaman ba zai yiwu ba ka sake ta, kowa ya hanyarsa. Haka ma mata, in namiji na cin zarafinki in zaman ba zai yiwu ba, gomo furabu lafiya sai da mai rai ake yi. In kina da ranki zaki lura da ƴaƴanki. To yanzu ya kashe ta, ta masa ta cewa dole ba wai na goyon bayan mata su fita su bar aure ba, a'a. Amma in zama ba zai yiwu ba dole bane.
Me yaran ta suka gaya miki? Yaran Austin na ci da kika ce ƴaƴa hudu, shin ƴaƴan hudun ma mata ne ko maza ne?
Maza uku manyan. Na farko uku din maza ne, ya mace karama shekara bakwai, na farko shekaran shi 12. Amma don bakin ciki da takaicin da yaron nan yake gani da tsananin duka da yake musu, yaron ma ba iya komai a makaranta ba. Yaro shekara 12 ina ce ko ina from 102 ko JS2, nace aji nawa kake? Yace aji 5. Me dalili? Yace ko karatu bai iya yi ba.
Hankalin shi ba
a kwance ba, yace maman shi ma hankalinta ba a kwance ba, kullum tana razana, domin tana cikin yana cikin zuba mata ihu da duka kowane lokaci, su kuma duka. Ina gani mutumin ma ba lafiya ba, domin ban ga yadda zaka haifi yara kyawawa irin wannan ka zauna sai duka mai shi ba ta da zarafi. Amma dare yayi zaka kai ta daki, mai dalili? Ta zama baiwa da zaka ci mutuncinta har da daukan rai. Allah ne kadai zai saka mana.
Mustapha, barin da gare ka akan wannan batun. Wasu maza ba sa daukan nauyin gidajensu, sun bar wa matansu nauyi, amma kuma maimakon su yi godiya sai su kai ga cin mutuncinsu da cin zarafinsu. Me yasa kake ganin ake samun irin wannan?
Haka dai, wasu sukan bar wa mata responsibility din su, nauyin da ya kamata ya hau kan wuyansu, musamman idan suka ga matan suna da abin yi a hannunsu, suna iya yin wani abu, su wani abin sa kare ne sai zame ya bar mace da ɗawainiyar gida gaba ɗaya. Kuma duk namijin da zaka ga zai wannan, to ai bai san kanshi ba. Ba matarsu ce ma kaɗai za ta raina shi ba, har ƴaƴansu da suke cikin gidan sai sun raina shi. Sai ya yi ƙoƙarin ba da tarbiyyar, wallahi ba za su karɓi tarbiyyar daga gare shi ba, saboda ba sa ganin wani tasirin shi a kan rayuwarsu, illa iyakarsu za su san ya kawo su duniya. So wasu kuma babu ce yau take kawo cewa mutum ba shi da shi, idan matan ma ba ta da shi haka za ta ga an zuba iyalin ido gaba daya. An zuba iyalin ido, rayuwa ta zama abin da ta zama. A ƙarshe sai ga yara mata sun tayi sun dau wani layi wanda ba daidai ba, ko yara maza sun tayi sun dau wani layi ba daidai ba. To ubangiji Allah ya takaita mana, wayannan matsalolin suna nan. Amma in zan koma bayan maganar da honorable minister ta yi akan yaya kai da gidanka ta ya kamata gidanka ya zama gidan nutsuwarka, gidan samun farin cikin ka, zaka mai da gidanka irin wannan. Shi ma rashin sanin mai auren ma yake nufi kenan. Ai gidanka, gidan iyalinka, kai da matarka, kamata idan duk duniya zaka shiga ranka ya baci, in ka tunkaro gidanka kawai ka fara farin ciki da annashuwa. Ka san ka zo matarka za ta tare ka da fara'a da murmushi da abubuwan da ya dace. Kana shigowa gida, kamata duk farin ka ta waje ka ji ta sauka. A bude sabon shafi na jin daɗi da walwala. To ya zaka bar kuma wannan gidan shi ma ya zama danja, ya zama hot temple a gare ka. Rana zafi ne, kuna kenan, ai kaga kai asarar auren ma da kai. Tun sanda ka shirya zaka yi aure, ya kamata ka sa a ranka. Kamar yau inda ake taron aure, ake farin ciki, ake murna, sa a ranka kuma indai ana zaune wata ran sabani zai shigo, raunin matarka zai bayyana, kai ma raunin ka zai bayyana a gurin ta. Shi zaka yi ta cewa sai hakuri, sai hakuri, sai hakuri. To ran da raunin ya bayyana, kaga tayi abin da ba daidai ba, sa a ranka dama kana jiran ganin wannan ranar. Kace okay, yau kuma mun zo lokacin to Ubangiji Allah ya bamu ikoncin jarabawa. Ce aka yin kana tsaye ka zauna, in kana zaune ka kwanta, in ba za ka iya fita ka bata waje daga gida. Sanda ka huce ka dawo, bayan ka huce ka dawo za ka iya kallanta ka gaya mata ga abin da ta yi wanda ba daidai ba, za ta iya baka hakuri. Shi kenan da ya wuce. Asalin dalilin auren ma kenan, jin daɗi ne da walwala da kuma gina al'umma. To ban ga dalilin da gidanka zai zama gidan aure, zai zama gidan fitina ba, gaskiyar magana. Ballantana zagi, ballantana duka, ballantana a kai ga kisa. Wayyazu billah. Wannan dai an samu matsala a Hajiya a wani guri.
To wani jin daɗi mutum zai nema a gidansa inda bai kyautata wa matarsa, bai kyautata ma 'ya'yansa?
Ba kai ba wannan jin daɗin ai. Ai kai sallama da jin daɗin. Ai wanda ya san me yake yi. Ai gidanka ko gani kai an ɗauko wata hanya da za a yi laifi ko za a yi wani abu da zai fara kawo fitina, ka tayi tsaye wajen ka gyara shi. In ka bar abin ya ci gaba ya kai wani mataki, ai kawo kanka. Ai ba kai ba jin daɗi a cikin gidanka, inda akwai matsalar tsanantawa. Saboda shi rai yana kyautatawa mai kyautata mishi ne, rai yana ƙuntatawa mai ƙuntatawa, kuma yana farantawa mai faranta mishi ne. So ko laifin ka ga tayi wanda ta saka a cikin wani mood na rashin daɗi, ƙoƙari za ka yi kai kuma kai absorbing ka shiɗe, ka huce kuma ka zo ka lallashe ta, domin ita ma ta zama mai lallashi a gare ka. Sai gida ya zama da annashuwa da annashuwa. Lalle lalle fa kai ne gida, kuma kai ne jagoran gida. In gidan ya ɓaci fa a hannunka yake, in ya gyara, in ya gyaru ba a hannunka yake. Saboda haka hakinka ne, in ka ga an ɗauko hanyar ɓacin, ka taka burki daga wannan direction ɗin, ka canza direction ɗin, ka ɗora ku akan tafarkin da ya dace. Akwai lokutan da za ka hira da matarka wanda za ta saurare ka, na biyu kowa ya bacci cikin dare, yara sun yi bacci, tashi ta abubuwan da ka hango wanda yake faruwa, wanda ba ka jin daɗi ko ba za ka ji daɗi ba, nan ga mutum haska mata za ta gane. Kowa ya san daidai cewa aka yi, mu dinga tunatar da junanmu don muka manta wani lokacin. To za mu ɗauki wannan tsarin, kaga abubuwa ba daidai ba ya fara faruwa, ɗaya biyu su zaunar da matarka cikin nutsuwa, gaya mata a yi gyara, za a yi gyara.
Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu, sai mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu, ministan harkokin mata a Najeriya Pauline Tallen da kuma Mustapha Suleiman, shugaban kungiyar matasa da ake kira Youth Assembly of Nigeria, da wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka, alheri ke muku, fata alheri, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla gaida alheri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Gwamnatin ƙasar Nijar ta faɗi jiya Laraba cewa sojojin ƙasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan 40 a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin tafkin Chadi. Wasu mayakan Boko Haram 100 ne suka isa cikin kwale-kwalen katako guda hudu da kuma wani jirgin ruwa mai gudu ɗauke da makamai, inda suka yi yunkurin kai wa sojojin hari a tsibirin tafkin da ke makwabtaka da Nijar da Najeriya da kamar da kuma Chadi, in ji ma'aikatar tsaron ƙasar. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin, da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya. Zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diplomasiya daga rikicin idan Putin ya fahimci gaskiya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Maidan Allah ya kai mu anjima da hantsi. Misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauki kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.